Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 a birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a, Nomad da Lal da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake dawa a shirin mu na dare daga nan sashin Hausa na Murya Amurka dake Washington DC da farko ga kanin labarin ga cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Wasu ɗan bindigan da ba san ko su wane ne ba sun sace wani ba amurke ma'aikacin jin kai dake aiki a Jamhuriyar Niger. Mahukuntan kasan suka ce an kashe jami'an tsaron dake tsare da waɗannan ma'aikatan na jin kai bayan sun bude wa juna wuta tsakanin su da maharan. An bayyana cewa maharan sun dauki ma'aikatan wato Amurkawan ne zuwa makwabciyar kasar Niger din wato Mali wanda aka bayyana cewa bakin iyakarta ya jima sake wa gaga kuma ana yawan aikata ayyukan ta'addanci a cikin yan shekarun nan. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan danyen aiki. Ba taɓa samun sace ba amurke ba a ƙasar ta Niger. Jakadar Amurka a Jamhuriyar ta Niger ya ce ana nan ana binciken wannan al'amari amma bai bada wani ƙarin haske ba. Ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump ya zargi 'yan jarida cewa suna neman sauya ra'ayin jama'a a zaben ranar 8 ga watan gobe domin abokiyar karawarsa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da ya tasiri fiye da shi. Haka kuma ya ci gaba da ƙaryata zargin da ake masa na kalaman fasikanci da mata da ake cewa ya aikata. Ya ce duk waɗannan zargin da ake masa ba mai tushe balle makama. Trump yana magana ne sa'ilin da yake wacin cindon magoya bayansa jawabi a yau Asabar a Portsmouth na birnin Hampshire. Ya ce tuni suka riga suka yi wa maguɗi a zaben domin ko sun damu mutane da labaran ƙage waɗanda ba su da ƙamshin gaskiya kuma har suke rubuta su a shafin farko na jaridunsu, inji Trump ɗin. Tun da safen yau ne Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa kamata yi a ce Hillary tana can ɗaure gidan yari yanzu. Amma kaji ita ce kenan tana takarar shugabancin Amurka kuma zaben da aka riga aka yi maguɗinsa tun ma kafin a jefa ƙuri'a. Sai dai ba wannan karo ne da Trump yake cewa ya kamata a ce Hillary tana ɗaure a halin yanzu ba musamman game da amfani da ta yi da adireshin kanta na email lokacin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Trump ya yi wannan kalamin ne bayan da shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ke nan Amurka James Comey ya bayyana a cikin watan Juli cewa ba wata hujja da za a iya amfani da ita domin kama Hillary da wani laifi. Kalaman Trump na baya-bayan nan shi ne wanda wasu mata suka fito suka ce ya nuna sha'awar yin lalata da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'ai a ƙasar Iraki sun ce harin ƙunar baƙin wake da aka kai a babban birnin ƙasar wato Bagadaza yanzu ya dalilin mutuwar mutane 35 daga 19 na farko da aka bayyana. Kana 50 ne suka ji rauni daban-daban. Mahukunta suka ce wannan abin ya faru ne a yau Asabar a arewacin gundumar birnin Bagadaza na Al-Shahab. An dai tada wannan bom ɗin ne a wurin da mutane suka taru suna bikin Ashura da 'yan masaban Shi'a suka saba yi wanda suke addu'o'in tunawa da rasuwar Husaini wanda jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wanda ya rasu a cikin ƙarni na 7 a wajen yaƙi kusa da garin Karbala. Mai magana da yawun sojojin ƙasar Kanar Sa'ad Ma'an ya faɗawa kafar yaɗa labarai na Iraki cewa ɗan ƙunar baƙin waken ya samu nasarar kutsawa cikin taro ne inda mutane suka taru makil inda aka sa rumfan bikin Ashura wanda yawanci 'yan ƙabilar Bahabal ne. Hilal Kasham wanda ke koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar Amurka da ke Beirut ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa yanzu yaƙin neman karɓi masul zai ƙara zafafa ciki ko har da kai har-haren bumabumai da ba a rasa ba. Hukumar zaben ƙasar Ghana ta ƙaryata zargin da ake yi mata cewa dakatar da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa daga zaben da za a gudanar a cikin watan Disamba mai zuwa yana da nasaba da siyasa. Hukumar ƙasar dai ta dakatar da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasar har su 12 ciki ko har da matan tsohon shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo a Yangon Rolling. Sai kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun adawa ta National Democratic Party wato NDP. Hukuma ta ce ta yi haka ne domin ku sun kasa cimma sharuɗin da aka jitta na miƙa takardun ƙudurinsu na takara kafin 30 ga watan Satumban da ya gabata. Hukumar zaben ta ce waɗanda za su tsaya takaran ku sun hada da shugaban kasa mai ci John Dramani Mahama, Nana Addo Dankwa Akufo daga jam'iyyar New Patriotic Party, sai Avo Kobina Gain Street na jam'iyyar Convention People's Party da Jacob Osei wanda dan takaran jam'iyyar Independent ne. Mai magana da hukumar zaben Eric Dakwasu yace abinda hukumar zaben ta yi bai saba dokar kasa ba kuma ko kuma dokokin hukumar zabe. Yace jita-jitan da ake na cewa wai hukumar zaben ta dakatar da wasu yan takara ne domin neman alfarma daga wata ko wasu jama'a, wannan kalami abin kunya ne da Allah wadarai. Yace domin gujewa ire-iren waɗannan kalaman nema yasa hukumar zaben ta dauki lokacinta domin kwankwance takarda na kowane dan takara daidai da dokar kasa da kuma hukumar zabe ta shimfiɗa. Da kwasu ya ba da misalan cewa yan takaran shugaban kasa ya kamata a ce sun samu katin rajista biyu a kowane gunduman mazabar, amma ya ce wasu ba su da wannan.
Labaran duniya kenan, Ladan Ibrahim a yawa ya karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington. Gwamnatin jihar Adamawa ta tsige tsohon gwamnan Adamawa Murtala Inyako daga mukamin sarautar Sarkin Yamma da kuma sarautar ɗansa Sanata Abdulaziz Murtala Inyako ta sarautar Sarkin Matasan Adamawa. Ga wakilin mu Ibrahim Abdulaziz.
Lamidan Adamawa Dr. Muhammadu Barkinda Ali Mustafa shine ma da kansa ya bada sanarwar tubewan lura da cewa suna fafuskantar tuhuma a kotu sakamakon zargin da hukumar AFCC ke musu na cin hanci da rashawa. Idan dai ma ba mance ba, mutane yako da majalisar jiha ce ma ta tsige shi daga mukamin gwamnan jihar a shekarar 2014. Kana yanzu ma tuni wannan tubewan ya soma ja martani ta bakin ɗaya daga cikin hannun damansa Alhaji Badan Arewa.
Mu wannan abun bai zo mana da mamaki ba, ganin irin takun siyasan da dama yake tafiya Adamawa, kuma mun kuma ce wannan abun kuma siyasa ce karara. Amma abun ya zo abun mutane, abun da ya ba mutane mamaki kuma ba mutane ba zata shi ne ganin da dukkan da ake jiki tsakanin shi mai martaba Lamidan Adamawa da shi Murtala Muhammadu Yako, wanda tun suna makaranta da ɗaya suka je makaranta, wanda kuma a zamaninsa ne Allah ya yarda ta hannunsa shi mai martaba Lamidan Adamawa ya zama Lamidan Adamawa. Mun ɗauki wani abu ɗin kawai, dama lokaci ya yi, kuma muna amfani da wannan dama muna godewa shi marigayi mai martaba Lamidan Adamawa Dr. Aliyu Mustapha, wanda shi ne ba wa shi Murtala Yako na sarauta a shekara 27 ganin gudunmuwan da yake ba wa Adamawa tun yana aikin soja har ya sauka. To muna masa godiya, Allah saka masa da alheri, kuma Allah ya sa aljanna firdausi ya zama makwabcinsa. Sannan shi ma kansa mai martaba Lamidan Adamawa na yanzu muna masa godiya ganin kasancewan da yayi shi Dr. Abdulaziz Murtala Muhammadu Yako ya dace ba sarki matasan Adamawa domin ya taimaka masa lokacin da ake bukata, lokacin da muke cikin tashin hankali na rashin tsaro, ya wayar da kan mutane ya taimaka shi. To wannan daman da ya bashi shi ma muna godiya, kuma muna ma ita masarautar Adamawa fatan alheri addu'a Allah ya ɗaukaka masarautar.
To koya magoya bayan gwamnan ma ke ji da wannan tubewan da aka yi a yanzu.
Sunana Muhammad Faisal Adamiola, state chairman na Yako Group Supporters Adamawa State. Da farko ina mai mika godiya ta musamman ga masarautar Adamawa State bisa dama da ta ba wa baba mai mangoro da kuma dan shi Sanata Abdulaziz na kasancewa tare da su a masarauta na tsawon lokaci. Wannan abu da yake faruwa bai rasa nasaba da siyasa, amma a lokaci guda ina mai amfani da wannan zaman gurin kiran su magoya baya da su kwantar da hankalin su.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington a gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Tsintsiya, tsintsiya.
Masu sauraron tsintsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki wata tawagar kungiyar dabarun samar da zaman lafiya ta jihar Adamawa da ake cewa Adamawa Peace Initiative da Turanci ta jami'ar Amurka da ke can Yola ta yi wa majalisar dokokin Amurka bayanin ayyukan da take gudanarwa na ganin ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Hajiya Ture AA Kadir ita ce shugabar kwamitin sasantawa na wannan kungiya, kuma tana ɗaya daga cikin jami'an da suka kawo wannan ziyara. Na kuma samu damar zantawa da ita domin jin irin dabaru ko kuma ayyukan tabbatar da zaman lafiya da wannan kungiya da ake cewa Adamawa Peace Initiative ta jami'ar Amurka da ke Yola take gudanarwa.
Zuku zauna
To, kafin Hajiya Turai ta yi mana bayanin irin ayyukan da suke yi, ita dai wannan kungiya ta Jami'ar Amurka da ke Yola tana gudanar da wannan aiki na tabbatar da zaman lafiya tare da taimakon malaman addini da shugabannin jama'a. Kuma an kafa wannan kungiya ne bayan yajin aikin gama gari da aka yi a Najeriya a shekara ta 2012 akan cire tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya din ta ce za ta yi. A lokacin shugaban jami'ar Dr. Magi Ensign da shugaban amintattun jami'ar a wancan lokaci Alhaji Ahmed Joda suka tattara shugabannin addini da sauran shugabannin kungiyoyin jama'a domin fahimtar musabbabin zaman tankiyar da kuma yadda za a magance ta da kuma yadda za a inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali ko kuma a tabbatar da dorewar su. Dalili kenan aka kafa wannan kungiya ko hukuma da ta kunshi shugabannin addinin musulunci da na Krista da wakilan jama'atul Nasrul Islam da kungiyar Kristocin Najeriya CAN da shugabannin yan kasuwa da sauran shugabannin al'umma. A saboda haka jami'ar Amurka da ke Adamawa ta kirkiro abin da ya zama zakaran gwajin dafi da yake ci gaba da yin tasiri sosai a tsakanin al'umma. Kamar yadda masu iya magana suka ce, zama lafiya ya fi zama dan sarki. Masu sauraro kun ji takaitaccen tarihin wannan kungiya ko kuma hukuma da aka kafa. Yanzu bari mu ji daga bakin ita Hajiya Turai AA Kadir, shugaban kwamitin sasantawa na Adamawa Peace Initiative.
Da farko dai na sani shi wanda ya kafa jami'a Alhaji Atiku Abubakar ya kan taimaka na kungiya. Kafa kungiyar a ƙarƙashin Alhaji Ahmed Joda lokacin yana chairman na ita jami'a. Shi ne ya haɗa mutane kaman daga waje dai daban-daban, kaman fastoci, limamai ko malamai, malaman makaranta, masu dagatai, masu anguwanni, don a zauna a san cewa duk abinda muke zamanto ana yin shi akan hanya, akan ka'ida, kuma duk abinda ya zo ƙasarmu an san wanda suka zo. Shi ne dalilin da ya sa aka kira duk waɗannan mutanen da suke na lissafa miki. Malamai da pastoci su watsa labarai, su watsa abinan nasu a churches,
wato wajen hudubar sa a coci da masallatai,
yawa da kuma malamai kuma su yi nasu wa'azi ga jama'ansu, daga tai su yi a muhallinsu, su masu anguwanni su san waɗanda suke shiga angowinsu. Lokacin an fara samun irin ɗan abinan na kaɗan-kaɗan daga wasu wurare masu nisa,
kamar tashe-tashen hankula,
yawarai da gaske a kafa wannan so da zai taimaka wa mutane su san a koma irin da wanda in baƙo ya shiga anguwa an sani.
Wato abinda ake cewa idan gemin dan uwanka ya kama wuta sai magana zaka shafa,
ba musamman cewa babban zuwa ba.
To
ana cikin haka ne sai kawai sai ga wannan da ya bullo na gudun hijira kwararo cikin Adamawa. Kuma shi ne wannan kasudin abinda ya sa wannan din ya haɓaka kenan wannan kungiya. Kuma kamar da na gaya miki, wannan kungiya kin tambaya su ko daga Amerika ko wanda suke taimako, kin san duk UN kungiyoyi suna da gefen da suke bada taimako a Najeriya, a Afirka ma gaba daya.
To abinda ya sa ne miki wannan tambayar, na ga kwanaki kun zo majalisa a nan Amerika, majalisa dokokin Amurka. To majalisa din da kuka zo, me kuka zo yi, kuma waye gayyace ku?
Cikin yan majalisa ni san Bature komai shi akwai tsari, akwai yan majalisa waɗanda suke da son abu taimakon abin da yake faruwa a wajejinmu. To su an yi da taimako, to yanzu din san abun ya fara kai gura bango, shi ne da suka gani to suna so su ji menene muke yi da duk da abinda abubuwan da suke taimako, me ake yi, ya muke yin su. Suna da sani tunda suna da duniya yanzu ya zama karami ne a hannun kowa, to abinda muke yi suna ji, kuma sun ji daɗin abinda muke yi. To to cikin waɗannan kalilan wasu da suke da interest a kan wannan su suka gayyaci ita president na American University of Nigeria wanda ake kira ta Maggie Ensign. Professor Maggie Ensign ta zo ta gaya musu ya take cin nasaran wannan abubuwa ba a kukan abin da take yi. Shine tace ni ba yar kasa ba ko zan kuma bana zuwa wajejin nan ina waɗannan aikuna. Akwai ƴan ƙasa waɗanda suke wannan aikuna. Kuma su suka san mutane su suka san angoyi da lunguna kai har da can inda aka yi abubuwan nan yanzu da yake ya dan kwanta. Sai dai ku gayyace su su zo su gaya muku. Ku shine suka gayyace mu. Mu zo mu gaya musu da bakin mu. Kuma alhamdulillah mun je sun mun gaya musu sun ji daɗin abin da muke yi. Kuma kin san dama in ka je ka yi wannan abinda zai biyo baya shine maybe ƙarin taimako. Yawwa to shine suka ce mu zo din muka je kuma mun gaya musu kamar da na gaya miki sun ji daɗi sun amince da abinda muke yi kuma za su ci gaba da taimako.
To wannan shiri da kuke yi na ƙoƙarin ko kuma dabarun samun zaman lafiya a jihar Adamawa din nan ya zuwa yanzu kin yi bayani akan yadda aka hada kawunan malamai da pastoci da shugabanni dai da sauransu don su taimaka wajen yada zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. To akan waɗannan abubuwa da kuke yi yanzu ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu?
Ƙwarai da gaske. Na ɗaya shine mu dai dama kin sa Adamawa abin bai zo mana gadan-gadan kamar na ƴan uwanmu ba. Kuma a cikin wannan kungiya ba wai muna yin shi kawai a cikin Yola bane. Muna yi can wajejin da duk kika sani aka yi waɗannan abubuwa. Don mun kira taro na peace movement a nan Adamawa wanda muka kira duk daga state nan Borno, Yobe, Bauchi, Gombe, Taraba duk sun zo nan muka yi kamar taro ne na faɗakar da kai yadda za mu zauna lafiya. Kuma banda haka muna shiga wajejin nan da aka yi waɗannan abubuwa kin san yanzu duka yawanci 80% sun koma kalilan ne suka rage. To zuwa wajen su ko yanzu ba kowa yake yadda ya je ba amma muna zuwa.
Mu lafiya mu raye birni mu raye kauye mu tallafa kasar mu ce mu gyara duk duhun cikin gari ya yayi in mun bido ka.
Shin ma sauraro ko kun san cewa
kai ya kai ma jin mai har wani iri da muke kaiwa wanda mataimaki shugaban kasa ya turo wallahi ce a gaba wa mutanen nan su yi shuki. Don damuna ya zo wallahi suka ce ina abinci ba ku kawo mana ba ban yanzu kan muka ce abinci bai zo ba zai zo wannan mun kawo muku ku yi noma suka ce su za su ci wannan din kuka ce musu wannan an riga an sa chemicals a jikin shi ba inda suka ce za su san da za su wanke.
Yunwa a wasu wurare har ta yi tsanani da mutane za su ci irin da aka kai musu domin su shuka. Za ku ji bayani a makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa abin da ya sauwaka kenan a yau. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta samu ci gaba. A huta lafiya.
To sai kuma mu koma ga Ibrahim Kalmasi Garba mu ji shirinmu na gaba a bakinsa.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Boko Haram sun sako matan cibo 21 a yarjejeniyar Bani Gishirin ba kaman da gwamnatin Najeriya. Shugaban bangaren PDP Sanata Sharif ya amince da kwamitin sulhu tsakanin sa da makarfi amma ya ce bisa dokokin jam'iyyar.
PDP tana da constitution. Duk yaran da za a kawo in akan bisa ga abinda constitution ta shimfida ne bani da damuwa.
Mawara daidaito tsakanin maza da mata ta jawo suka daga malaman Islama dake ganin sashin kudaren ya saba wa musulunci. Ga Imam Balalau.
Kace ma zaka soki wannan lamari na daidaita tsakanin namiji da mace wurin gado ai baka san ma abin da kake ba. Addinin musulunci addini ne mai hikima.
Baya ga cin na wuta a gidan shugaban ƴan shiya na Kaduna da matasa masu kin jinin shi an ce suka yi canfunto kuma ƴan shiyan sun ci karo ne da hushin jami'ai da hakan ya haddasa zubar da jini. Yakubu Yahaya babban malamin shi'a ne.
in kace to ai ana shiga haƙoƙin mutane kai da ka zama gwamna sai da ka tara hanya sau dubu nawa sannan ka zama gwamna
damkewa da suke alƙalai 7 Umar Almundana ya jawo yabo da suka hukumar aladan Najeriya ta kammala dawo da alhazai gida dan sura da mai kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
The Voice of America
haka fa to yanzu zamu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Professor Adamu Beki, jigo a kungiyar Masihiyawan Najeriya da kuma wani jigo a kungiyar Miyatti Allah ta ƙasa Alhaji Aliyu Iliyasu Ardido. Ga Professor Beki.
Assalamu alaikum. Gaisuwa zuwa ga ƴan uwana maza da mata ƴan arewa waɗanda suke da kurjini da kuma kamna da su junan su. Lokaci yayi da zamu fadakar da kanmu dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan tamu musamman kuma a nan jihar Arewa na tabbata yawancin mu hankalin mu a tashe saboda rashin ganewa game da abubuwan da ke faruwa musamman muka yi la'akari da cewa yawancin mu mun girma ba tare da irin wayannan abubuwan ba zan jawo hankali game da sha'anin ilimi ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske amma ina lura da cewa mun soma sakaci da daukan matakai da zai sa mu warware jahilci mu ta hanyar ilimi a jihar Arewa yanzu muna da yara matasa da dama waɗanda ba su mai da fifiko ga ilimi ba wasu abubuwan ba son su bane hurɗa tsakanin mu misali ta fannin addini ni ubana shi wani wata platinum garwace dukansu a tasowansu sun taso ne akan su musulmai ne a cikin iyali na yanzu kusan in ce rabi da rabi musulmai ne rabi kuma krista ubana ya zama krista a cikin rayuwarsa uwata ma haka amma muna da mutane a cikin iyalinmu yau na krista da musulmai kuma iyalin firkaina kusan dukansu musulmai ne ba kuma wani abu da yake shiga tsakaninmu illa zama alheri a lokacin da mu muke girma akwai alaka zaunanniyar alaka tsakanin mabiyan addinin musulunci da na krista yadda wato ban taba iya tunawa an yi wani tashin hankali saboda addini ba sai dai siyasa ban taba jin ai wani tashin hankali saboda addini ba kuma shugabannin addini a lokacin kowa na fadin abin da ya kamata a yi daidai wa daida ba kiraye-kirayen sunaye da ba dadin shi ba wani magana da zai kawo tashin hankali to mu abin da ke ba mu mamaki yanzu da muka kai ga inda muke shi ne ya akai abin ya kai ga haka yanzu an yi maganar krista sai ka ji an yi wani tsaki ko an yi maganar musulunci a yi tsaki a kan ba a son a ji su mutane na zaune cikin fargaba a kullum yomi iyayenmu sun yi aiki a cikin birnin Kano misali da fage daga sabon gari suke zuwa aiki su je su dawo da kafa ba komai da ke zamansu yano kuma an san su kristi shi musamman ubana an san shi krista ne ba wani abin ya yi aiki sama da shekaru 20 da manya-manyan mutanen kusoshin NA akwai wani lokaci da ya rashin lafiya a gida ya kasa zuwa aiki a ofis cikin birni da ladimin Kano sai da ya je gidansa a sabon gari ya neme shi ya san abin da ya same shi da ya zo bai zo aiki ba kusan kwana uku a jere to wa zai maka wannan yanzu
shi ma Alhaji Ardido ya ce zaman lafiya ne tushen ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Ali Iliyasu Ardido, tsohon sakataren kungiyar Miyatti Allah ta jihar Kaduna kuma jigo a cikin kungiyar ta tarayyar Najeriya. Wato al'umman Fulani da suke fuskantar barazana da alubale da kuma abubuwa da marasa daɗi kowane irin abu za a ce al'umman Fulani suna kaza. Na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu waɗannan abubuwan domin da Allah ya sa yaransu sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa, wanda alhamdulillah mu ba a samu irin haka a wajejen mu ba, su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba. Don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha, to muna roƙon su da su gyara kawunan su domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya, haka yawanci manoma ka wanda za a zo ya dalla luran sa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je ya tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona anan. Wannan shine abin da ke haifar da fitina. Yanzu abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yanda ake ta faɗi tashi, yanzu mu abin da muke roƙo ga ƴan ga mutanen Najeriya baki ɗaya da ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta akai akan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya, domin ga abubuwan da ya kamata a yi akai, wasu sun koma sun raɗe suna cutata ma ƴan uwa. Su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci, ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba. Ta haka nan mutanen Najeriya suna cikin musibar da sai dai Allah ya fitar da su, amma a yi haƙuri. To ina roƙon 'yan majalisar tarayyar Najeriya da su ji tsoron Allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri. Faɗa akan abin da za su samu ba shi ne ba, a'a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai. Kuma idan mutum bai gina alheri ba, to shi ma ba zai ga alheri ba. Kuma ina kira ga ɓangaren Kiristoci da Musulmai da su ji tsoron Allah su zauna lafiya. Addinan nan gabaki ɗaya wanda ake magana a kansa musamman addinin Musulunci, sunan shi ma Islam ne, zaman lafiya ne. Saboda haka su ma Kiristoci in sun addini sun tabbatar da cewa babu maganan zubar da jini a cikinsa. Idan babu zaman lafiya, babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan. Don haka ana cewa ma annasu linnasu min badawin wahadaratin badun libadun izalami shuru hadamu. Da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya yarda cewa bawan kowa ne, idan bai bauta ma kansa bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki daya.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To haka yake, sai kuma mu je ga shirinmu na gaba.
Hukumar kwallon kafar Afirka wato CAF ta fitar da sunayen zaratan 'yan wasa 30 da za su yi takarar gwarzon ɗan kwallon Afirka na wannan shekara ta 2016, ciki kuwa har da 'yan wasan Najeriya uku. Sun kuwa hada da Kelechi Iheanacho da ke takale da kungiyar Manchester City, wacce ya zurawa kwallaye 8 a cikin wasanni 26, da Mikel Obina kungiyar Chelsea wanda ya jagoranci 'yan wasan kasar da shekaru 23 da suka lashe lambar tagulla a wasannin motsa jiki na Rio ta kasar Brazil. Na ukun su kuwa shine Ahmed Musa da ya hijira daga kungiyar CSK Moscow zuwa Leicester City. Za a bayyana gwarzon ɗan ƙwallon na Afirka ne a wani bikin gala da za a gudanar a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, a ranar 5 ga watan Janairun shekara mai shigowa. A Turai kuwa zakarun gasar Premier ta Ingila wato Leicester City ta kuma shan wani kashin, inda yau kungiyar Chelsea ta lallasa ta da ci 3 da nema a wasansu na Premier. Tun a minti na 7 da soma wasan ne Chelsea ta shiga gaba, sa'ad da Diego Costa ya zura mata kwallon farko kafin Eden Hazard da Victor Moses suka zura kwallaye na 2 da na 3. Wannan nasarar da ta daga Chelsea din zuwa matakin tabiyar a teburin gasar da maki 16, yayin da ita ko Leicester shan kashin ya ƙara tura ta ƙasa zuwa matakin 13 da maki 8 a cikin wasanni 8. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To ga ɗan kaɗan daga takaitattun labarai.
Wasu 'yan bindigan da ba san ko su wane ne ba sun sace wani ba'amurke ma'aikacin jin ƙai da ke aiki a jamhuriyar Nijar. Mahukuntan ƙasar suka ce an kashe jami'an tsaron da ke tsare da waɗannan ma'aikatan na jin ƙai bayan sun buɗe wa juna wuta tsakaninsu da maharan. Ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump ya zargi 'yan jarida cewa suna neman su sauya ra'ayin jama'a a zaben ranar 8 ga watan gobe domin abokiyar karawarsa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat ta yi tasiri fiye da shi.
To mun gode da takaitattun labaran, muka zo ƙarshen shirin, sai kuma saƙon ta'aziyya ga Alhaji Hafiz Waziri game da rasuwar mai ɗakin sa Hajiya Ruqayyah, Allah ya ji kanta da gafara. A madadin Tubahiru Dodone da ya jagoranci shirin da Zainab Abdulrahman, sai Ladan da ya taya ni gabatarwa, Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC. We'll be right back.